Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan dare 23 ga watan Agusta na shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 31 41 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma da gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan dare. Baba Yakub makeri ne tare da Maryam Dauda. Muke farin cikin sake saduwa da ku da wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar an samu sabon barkewar rikici a jam'iyyar APC a jihar Taraba, yayin da tsohon mukaddashin wato gwamnan jihar kenan da ake kira Garba Umar UTC ya sauya sheka zuwa jam'iyyar ta APC. Muna kuma da rahoto akan yawan hadura a Najeriya, inda alƙaluma suka tabbatar da mutane 15 ke mutuwa a kowace rana ta Allah sakamakon haduran mota a Najeriya. Kuma akan hakan ne zamu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan ko ta wace hanya ne kuke ganin za iya abi a magance wannan hadura a ƙasashen mu. Amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira akan ƙarin haɗin kan ƙasa a lokacin wani jawabi da ya yi yau Laraba a birnin Reno da ke jihar Nevada. Yana mai cewa lokaci ya yi da ya kamata mu dinke barakar da ta kawo mana rarrabuwa. A jawabin da ya yi wurin taron ƙasa na tsofaffin sojojin Amurka da ake kira American Legion, Trump ya ce ba launin fata ko arzikin mutum ko jam'iyyarsa ne za su bayyana shi a matsayin ba'amurki ba. Trump ya ƙara da cewa abin da zai bayyana mu a matsayin Amurkawa shine kasancewar mu bil'adama, ƴan ƙasa ɗaya da irin kuma ƙaunar da ke zakatanmu. Wannan kalaman na zuwa ne kwana ɗaya bayan da Trump ya sake yin amfani da kakkausan lafazi a birnin Phoenix da ke jihar Arizona don mai da martani akan yadda 'yan jarida suka ba da rahoton jawabin da ya yi game da mummunan tashin hankalin da ya faru a zanga-zangar da wasu turawa masu kyamar wato bakar fata suka shirya kwanan nan a birnin Charlottesville da ke jihar Virginia.
Babban hafsan rundunar sojan ƙasar Pakistan ya mai da martani mai zafi a yau Laraba akan zargin da shugaba Donald Trump ya yi na cewar ƙasar ta karɓi agajin biliyoyin daloli daga gwamnatin Amurka kuma tana taimakawa 'yan bindiga ya kitsa hare-haren ta'addanci akan dakarun Amurka da ke Afghanistan. General Kamar Javed Bajwa ya faɗa wa jakadan Amurka a wata ganawa da suka yi a Shell Cotton rundunar sojan ƙasar na Pakistan da ke Rawalpindi cewa ba ma neman wani abu na taimakon kuɗi daga Amurka, sai dai kulla amana da samun fahimtar juna da kuma yin na'am da gudunmuwar da muke badawa. A lokacin da yake sanar da manufofinsa a kan Afghanistan da aka daɗe ana jira, shugaba Trump ya ceceki Pakistan da kakkausar lafazi, yana faɗin cewa gwamnatin Amurka tana ba Pakistan makudan kuɗaɗe, amma ƙasar da ke kudancin nahiyar Asiya tana taimakawa 'yan ta'adda da dakarun Amurka ke fafatawa da su a bakin iyakan ƙasar na wancan ɓangare. A ganawar da Bajwa ya yi da jakada David Hall, ya jaddada cewa samar da zaman lafiya a Afghanistan na da muhimmanci ga Pakistan kamar yadda yake ga duk ƙasashen duniya.
Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rundunar sojan ruwa Amurka ta kori kwamandan tawagar jiragen ruwa ta 7 bayan wasu haɗura da dama na cin karo da juna a kan teku da suka faru, ciki har da haɗarin da ya faru shekaran jiya Litinin wanda a cikinsa sojojin jirgin ruwan Amurka guda 10 suka rasa rayukansu. Kwamandan sojan ruwa Admiral Scott Swift shi ne yanzu aka naɗa don ya maye gurba Admiral Joseph O'Coin yau Laraba, bayan da hukumomin soja suka bayyana abin da suka kira rashin amincewa da ingancin shugabancinsa na jagorancin irin wannan rukunin na sojan ruwa. Dama a watan Janairun da ya kamata O'Coin ya yi ritaya, amma aka ɗage bayan da jirgin ruwan USS John S. McCain ya zamo jirgin ruwan yaƙi na sojan Amurka na biyu da ya kara da wani jirgin dakon kwaya wato na dakon kaya a watannin baya.
An ɗage wata ganawa tsakanin babban mai ba shugaban Amurka shawara Jared Kushner na kusoshin ma'aikatan harkokin wajen Masar abinda ake gani nuna rashin jin dadin shawarar da Amurka ta dauka na yanke taimakon agaji da take ba kasar ta Masar. Ya kamata ministan harkokin wajen Masar Sami Shukri ya gana da Kushna da wasu manyan jama'an Amurka a yau Laraba, amma sabuwar ajandar abubuwan da minista Shukri zai yi ta nuna cewa an soke ganawar. Ofishin shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi ya ce duk da haka shugaban zai gana da tawagar ta Amurka a yau. Wannan mataki da ke nuna rashin jin dadin Masar na zuwa ne bayan da Amurka ta dauki shawaran yanke kudi taimakon kudi da take baiwa take bawa ainihin Masar kenan da kuma makamai da ya kai dalar Amurka miliyan 100 da kuma jinkirta bada kudade ko kuma karin kudade na kusa da dala miliyan 200 da wato don dakarun soja na kasar ta Masar. Amurka ta dauki matakin ne don maida martani a kan gazawar da Masar ta yi wajen mutunta haƙoƙin bil'adama da kuma kin sassauta tsauraran matakai da gwamnatin kasar ta dauka akan kungiyoyin kasa da masu zaman kansu. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla dambarwar siyasa a jam'iyyar APC a jihar Taraba ya dauki sabon salo inda wasu kososhin jam'iyyar da suka hada da tsofaffin sanatoci da shugabannin jam'iyyar suka kebe kansu don ceto jam'iyyar daga rugujewa. Shugaban wannan tafiya Alhaji Uba Mai Gari Ahmadu ya ce ba sabon jam'iyya suke kokarin kafawa ba kamar yadda ya fada a cikin rahoto da wakilin mu Ibrahim Abdul Aziz ya aika mana.
Haka nan ma kuma ɗan wannan kungiya ta Integrity sun ce suna nan daram tare da shugaba Muhammadu Buhari tare ko da shagoben cewa sai dai kuma a matan da meda shugabari ko na jam'iyyar APC a jihar Taraba Alhaji Sanjul wanda ma ke tare da bangaren ministan haƙoƙin mata da walwalan jama'a Aisha Jumai Alhassan ya ko musanta zargin da ake yi tare ko da cewa su fa kofar su a bude suke su kabi duk wanda ke son komawa jam'iyyar.
Ba wanda ya zo ya gaya mana cewa ba a daidai ba har yanzu na a teburin mu na jiha kuma babu wanda ya rubuto mana cewa ba a daidai ba. Ishu na cewa ministan mata sanata Aisha ta zo ta mallaki jam'iyya kuskure ne a gurin mutane masu fadin haka domin sanata Aisha tun daga ran da aka kafa jam'iyyar APC up to now tana rungume da jam'iyyar APC tana taimakon jam'iyyar APC tana tafiya tare da jam'iyyar APC ba ita kadai ba duk wanda ya riki jam'iyyar APC yake taimakawa APC APC za ta tafi tare da shi 100%. Don haka wanda yake korafi wanda ya kasa taimakawa jam'iyya ne yake ganin kuma ya kamata jam'iyya ta yi da shi abin da za ta yi da kai shine in ta kira ka taro ka zo
shi dai wannan sabon rikici na jam'iyyar APC na mako zuwa ne yayin da tsohon mukaddashin gwamnatin jihar Taraba Alhaji Garba Umar UTC ke ma komawa jam'iyyar wanda kuma yanzu lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya kafin nan da shekarar 2019. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz. Hukumomi a Najeriya sun ce mutane 15 ne suke mutuwa a kowace rana sakamakon haduran ababen hawa kamar yadda za ku ji a rahoton wakilin mu Hassan Maina Kaina daga birnin Abuja.
Rahoton hukumar kididdiga ta Najeriya ya nuna a shekarar bara an sami aukuwar ɗaruruka har guda 11,363 kimanin ƴan Najeriya 30,105 ne suka samu raunuka yayin kuma da mutane 2,553 suka rasa rayukansu a sulhun farko na wannan shekara mutanen da ba za su gaza ƙasa da 2,673 ne suka rasa rayukansu ba rahoton na hukumar kididdiga ta Najeriya ya nuna akalla mutane 15 ne suka mutuwa a duk rana ta Allah sakamakon hadarurukan mota akan hanyoyin Najeriya koshin me ke haddasa hadarurukan mota akan hanyoyin Najeriya
tambayar kenan da naiwa AT Muhammad muqaddashin komanda a hukumar kiyaye hadura ta Najeriya
akwai wasu abubuwa wanda dabbobi da masu amfani da hanya suke wanda kuma su ne suke jawo accident muhimmai daga cikin su shine daukan mutane fiye da kima a mota wani lokaci na gani tsakani zuwa da kofar mota ma akwai mutum ya sato wannan yana sa shi driver ya sami difficulty wa wahala wurin controlling mota abu na biyu kuma na yawan gudu dauke sa'a da mutane suke za ka ga inda aka ce ai tafiya misalin kilometer 80 ko zuwa 100 sai ga wasu suna tafiya akan kilometer 120 130 wasu ma har 140 hanya da bai kamata ka biyo ba ka biyo to wanda ya saki jiki ya san yana kan hannunsa tsammanin wani zai biyo kai kwaram sai ka ga mutum ya biyo to wannan yana sai ga ya kawo hatsari sosai wanda shi akwai amfani da tayoyi kidaddu ko tayoyin da ake kira tukumbo kuma kana ansa waya to wannan yana kawo hatsari sosai
ko waɗanne matakai wannan hukuma ke ɗauka domin shawo kan hadarurruka akan hanyoyinmu
to na farko dai shine abin da ake kira public alertment kusan kullun za ka yi mu a radio da television muna wayar da kan al'umma ko wanda wannan muna zuwa tashoshi kusan kowane sati kamar nan a Kano muna daukan tashoshin da muke zuwa muna wayar da kan drivers da kuma sauran fasinjoji wanda kuma kasan muna yi enforcement banda magana na public alertment ko muna meeting akai-akai da su wanda suke major stakeholders
kwararru irin su Malam Yushau Aliyu na nuna damuwa bisa irin hasarar da hadurukan mota ke jazawa tattalin arzikin Najeriya duk da shi ma hadarin na tallafawa tattalin arzikin a wani lokuta
na daya yana cutar da tattalin arziki na biyu kuma abin mamaki shine shi ma hadarin yana taimaka ma tattalin arziki saboda a hadarin ne wasu kamar asibitoci da ba su sai da magunguna su kuma a haka ne harkokin su yake karuwa to amma a zahiri abin da yafi tattalin arziki illa shine rasa mutane rasa dukiya da kuma rasa wato masu safara saboda in hanya ta zama na bata da jiki akwai wanda ba sa iya tafiya
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Najeriya
to madalla a gaida Hassan Maina Kaina waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma karfe 4 kenan da minti 43 a nan Washington yanzu lokaci yayi da za a kira mu don a bayyana ra'ayoyi akan ko ta wace hanya ake gani za a magance yawan hadura akan hanyoyin kasashen mu lambobi da za a kira mu su ne 202-205-6555 sai a shirya a kira mu
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi 202-205-6555
to muna da kira daga jihar Kano wane ne a Kano
to ina na da Umar Ofisa Unguwa offline mai fata dan kungiyar nan ta a gidan duniya da kanan jihar Kano Najeriya wato kanan Dawu
yawa to malam Umar
na ji maudu'in da kake magana amma na ji zai ce ka dan kabe banji sosai saboda ina so in kama layi
ra'ayi muke nema akan yadda za a magance yawa hadura a wato hanyoyin kasashen mu
gaskiya abin da za a magance hadura a kasashen mu dole ne a inganta titunan ayi musu tsari ne ko a zuba su da mai inganci ba a zo a titi kwana uku kwana hudu ya lallace ba in ana haka gaskiya kuma dole ne a inganta direbobi a nuna musu dokoki yadda za su tafi akan titi saboda gudun hadari ba wai direba da ya ga alele ya kwalta akan titi ya rika saka kyata ba yana yi gaskiya wannan abu ne maudu'i da ko mai girma ya kamata a ce a duba wannan manya-manya su kaganci irin in ka duba hanyar ka Kano zuwa Kaduna abin da yake cimma zuwa ƙarya kenan a nan hanyar Kaduna wallahi da Kano zuwa Kaduna ba abin da direba yake cin zuwa ƙarya kullum muna kuka akan hanyar zuwa Kano a ga hanyar zuwa Maiduguri zuwa da Kano zuwa Maiduguri har yanzu hanyar na ya karasa ta tsaya yaya za a zo a ce ba za a samu hadira ba ko fa ne
to mun gode ƙwarai da gaske Malam Umaru daga Kano bari mu je jihar Nasarawa wane ne a Nasarawa
assalamu alaikum
amma wa alaikum assalam
tare kuke da radio da dalle karamar hukumar jama'a da sistem Najeriya
to Malam Rabiu
yawa a zahirin gaskiya abubuwan suna da yawa wanda ya fi kadai kadarrika Najeriya na farko kananan yara suna titi suna gudu na wuce hankali sannan abu na biyu akwai
Malam Rabiu ina jin layinka na da matsala bari mu je jihar Kaduna ka sake bugo mana waye a Kaduna
Babu hukumar keri barka da lasariya.
Yawwa Malam Murtala.
Nagode, sunana Murtala ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Murtala, bismillah.
To babu hukumar keri kwata kwata ka ga shi jami'ar sun dauke magana da shi kaman ba su su ga ma gwamnati ne finta. A hanya babban matsala matsala na direba hanya ne. Yanzu ka duba kwanaki direbobi masu bin hanyar Lagos a rana sama da mota 20 manya da kaya suke fadi. Kwanaki mataimakin shugaban kasa ya je wata gada a nan Niger da ya ce a gyara ta gadoji sun kai uku akwai direban da ya gaya mun kwanaki hanyar Kano yana da dadar sama da mota 70 suka yi parking taya daidai wanda tayan ta bai fashe ba kaga su ba su taɓa bangaren gwamnati sai su gyara hanya da sauransu in aka gyara hanya to kaga sannan sai a zo a ga kuma ina direba ya gaza ina za a
ci to Malam Murtala Malam Murtala kada ka manta mu kuma ƴan kasa muna da aiki da ya kamata mu shine idan hukumomi hankalinsu bai zo kai ba mu ja hankalin hukuma akan ga abin da ke faruwa don saboda su ma su tashi haikan su yi abin da ya kamata
wannan gaskiya ne muna kokarin haka musamman gidajen rediyo na nan gida in suna shiri da jami'an road safety da kansiliya mukan gaya musu hanya kaza ba kyau ai kokari a gyara ba sa kar ka ban kudin driving license da takardu da sauransu ko ana kara kudin shiga ba ya kamata a dinga gyara hanya muna wannan kokarin
to mun gode kwarai Murtala bari mu je jihar Adamawa waye a Adamawa
Ahmed Umaru ke ne daga Adama.
To Malam Ahmed.
To abubuwan da yake kawo ta Najeriya abubuwa uku ne. Daya wayansu suna tuki ba su da rasis. Suna tuki akan hanya in su samu da jami'an tsaro kamar ƴan road safety sai su ba su kuɗi kawai sai su bar su su wuce ba su san dokokin hanya ba ba su san sai na hanyoyi ba da sauransu. Na uku kuma su ma'aikatan road safety ba su da aiki kawai sai su zauna kawai suna bincike a hanya ba wani hanyar su ce ma mutane su daina gudu ko kuma sun ga mutum yana gudu kamar farko fitawar su suna charging su kuɗi a ci taron su a take to wani zai mai da hankali akan hanya da rashin kyau hanyoyin Najeriya kuma kuta ina
to
ya kamata a dauki mataki akan wayannan abubuwa hatsarin sun yawa
to mun gode kwarai da gaske Malam Ahmed bari mu je Jibiya a jihar Katsina waye a Jibiya
Assalamu alaikum sashen Hausa BOA Hausa sunana Mannar mai markade daga nan anguwar dan Marke Jibiya local Jannu
to Malam Mannar
muku fatan alkhairi Hello
eh bismillah muna jin ka
Hello
Hello muna jin ka Malam Mannar to da alamar layin Malam Mannar ya samu matsala bar mu je Ibadan waye a Ibadan
sunana Manuwa dan PDP anan Kalashanu Akinyele
to dan PDP bismillah
da gaskiya mu abinda muke gani wannan hadurruka da ke faruwa babu hanya saboda idan ka taso da kwantagora da kuwa makera wannan wuri babu hanya kwata kwata hanya ta lalace sannan da makera kuma da kuwa jaba babu hanya hanya kwata kwata ta lalace don haka lishin gwamnati ne ba a gyara hanya assalamu alaikum
Amma alaikum assalam bari mu je jihar Jigawa waye a Jigawa
Assalamu alaikum baba yakun makiri kana magana da Rabi'u Musa Zaburan si daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya
to Malam Rabi'u
to baba yakun makiri abubuwan da suke jawowa wannan hadarurruka gaskiyar magana akwai rashin ingantaccen direbobi kamar yadda yake faruwa za ka ga direba wani yana da lasin din ma amma tukin da yake yana yin sa ba bisa ka'ida ba na farko kenan na biyu kuma akwai rashin ingantacciyar hanya to waɗannan abubuwan guda biyu suna faruwa suna dawo hadarurruka fiye da yadda yake kamata.
To Malam Rabiu baka ganin mu kuma ƴan ƙasa wani sa'ilin akwai adadin da ya kamata mota ta dauka, mu kuma muna yadda a cusa mu a cikin mota ɗaya fiye da kima. Wannan abin ba kwa tabawa saboda da yake mu talakawa muke yadda ai hakan da mu. Baka ganin hakan shi kuma yana iya kawo hatsari sosai?
That is very good babiya kuma makeri. Wannan gaskiya ne. Mu ma a hakika yanzu kafa hanyar Maiduguri zaka ga direbobin masu suke injiza direba. Kama hanyar Maiduguri zaka ga direbobin ma fasinjoji wai su injiza ne in ma wai baka kai jaka ba, wato baka kai wani maleji mai haya ba, ba za su shiga motar ka ba. To wannan ma mu gaskiya muna kawowa contribution, muna taimakawa wajen hatsarurrukan wannan.
To mun gode. Kada
mu fasinja zamu kare kanmu.
Yau.
Na gode baba Yakub Makeri daga Rabi Musa Zabaransi daga nan Zabaran ta karamar hukumar Kauga.
To bar mu je Taraba. Waye a Taraba?
Sunana Ridwanu Balamacido.
To Malam Ridwan. Muna jin ka.
Ababuwa da ya kamata a yi domin kare hatsura kan hanya. Na ɗaya a inganta hanyoyin. Na biyu road safety su rinka yin public enlightenment seminar workshop na direbobi. Na uku direba ba zai tuka moto ba, shi ya undergo ni process kafin ya samu lashi na tuki. Sannan kuma na biyar a yi brutal na wucewar shanu, da kuma duk da akwai 'yan makaranta a yi sambal na wucewar 'yan makaranta. Da lokacin da aka inganta hanya ka, to insha Allah Allah kuma zai tsari.
To mun gode Malam
Rabi. Amma ba za ka ce Allah ya tsare ba ba tare da ka gyara ba.
Gaskiya ne. Gaskiya ne. Mun gode Malam Rewanin. Har yau dai muna jihar ta Taraba. Waye a Taraba na biyu?
Eh, kuna magana da Dauda Munufi Adimani.
To Malam Dauda.
To abin da yake kawo mana matsala hatsarori a Najeriya. Rashin ingancin hanya yana daga cikin abubuwan da yake kawo mana hatsarori a Najeriya. Da kuma rokoki masu da cikin masu kawo mana hatsarori, saboda wani lokaci in kana tafiya rokoki sai su tsaya hanya bayan da za ka yi su blocking hanya, kai kuma kana tsoro ba kudi kake da shi a jikinka ba. Garin Gudu sai su jika garin Gudu ka je ka kai hatsari da mota ko ka je ka buga wani. To masu da suna da cikin masu kawo mana wannan matsaloli.
To mun gode kwarai da gaske. Kuma da kiran Malam Dauda daga jihar Taraba ne muka kawo ƙarshen ɗaukan kiran ku. Mun gode da waɗanda suka kira mu duka. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
A labarin namu na wasanni za mu fara ne da labarin cikin gida, inda a wasan kusa da na ƙarshe na gasar cin kofin FA Cup na MTN, Wa All Stars za ta kara da Accra Hearts of Oak. Kuma sai a Santi Kotoko kuwa za ta je neman fansani a kan Midiyama FC, wacce Sojin take lashe kofin gaban Kotoko. A kwantin wasan Lenzu kuwa na mako na 24. Operation Manager Wafa Academy Mr. George Fusuhini Pepra ya ce ruwa da iska ba su hana klubin din Salalasa Kotoko. Mai koyar da Blasters wasa Maxwell Kunadu ya fito ya roki ɗan gane gafara game da gazawan ƴan wasansa wurin samun cancantar halartar gasar cin kofin Africa na ƴan wasan gida da za a yi a shekara ta 2018 bayan Burkina Faso ta yi waje da ita da ci 2-1 a babban Yara Sports Stadium. Babban mai koyar da Blasters wasa Kochi Kusapia ya ce yanzu da suka fice daga gasar cin kofin Africa na ƴan wasan gida zai mai da hankalinsa ne akan gasar cin kofin duniya na shekara ta 2018 a ƙasar Russia. Ya ce maimakon saura yana waiwayen abin da ya wuce zai sa hankali ne kan tattara ƙwararrun ƴan wasa yanzu wa Ghana don shiryawa karawa da ƙasar Congo a Kumasi a ranar Juma'a makon gobe. A dai rukunin su na I ƙasar Masar ke kan gaba da maki 6, Uganda a matsayi na 2 da maki 4, sai Ghana a matsayi na 3 da maki 1 da Congo a matsayi na 4 ba ta da komaki. A fagen da zamani kuwa Conor McGregor sai cikin baki yake ta yi cewar cikin zagaye biyu kacal zai doke Mayweather in sun hadu a fadar da za su yi a ranar Asabar. McGregor dan shekara 29 zakara a aji biyu na UFC champion yayi imani zai doke Mayweather a T-Mobile Arena Las Vegas. Ridwanullah Mukhtar Abbas, Sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Gwamnatin Faransa da ta Ingila da ta Amurka sun yi maraba da sabuwar sanarwar da sojojin ƙasar Libya suka yi waɗanda aka fi sani da LNA a takaice na cewar za su yi binciken rahotannin kashe-kashe ba bisa ka'ida ba a Benghazi. Jami'an LNA sun karɓi shaidar kame da hukumar kotun aikata manyan laifuka ta duniya ta bayar akan wani mamba na LNA din mai suna Mejo Mahmud Mustafa Busaif Alwarfalli wanda aka dakatar da shi har sai an gama bincike. Amurka ta yi kira ga LNA da ta tabbatar da ta yi cikakken bincike na gaskiya da gaskiya game da gurfanar da waɗanda aka samu da laifin kisa ba bisa ka'ida ba ga shari'a. Alƙalan kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa na tuhumar Alwarfalli babban jami'i kuma komandan sojin Libya da laifin harbewa game da bada izinin kashe wasu mutane kimanin 33 waɗanda wasu daga cikinsu fararen hula ne ko kuma mayakan da suka ji rauni kusan kaso 7 a tsakanin shekarar 2016 zuwa shekarar 2017. Mejo Alwarfalli dan amutin tsohon janar din nan da yayi kaurin suna ne wato Khalifa Haftar wanda yayi aiki da Muammar Gaddafi. Haftar ya jagoranci dakarun sojojin Libya mai karfi wanda a kwanan nan yayi kokarin kwace Benghazi bayan kamfe na tsohon shekaru 3 akan kungiyoyin ƴan tawaye. Amurka na sa ido akan rikice-rikicen da suke afkuwa a Libya waɗanda ake zargi da aikatawa ko kuma kasa hana kashe-kashe ba bisa ka'ida ba game da azabtarwa a kowane bangare. Dole ne a yi bincike kuma a hukunta su. Amurka da ƙawayenta za su ci gaba da ƙara himma a matakin ƙasa da ƙasa domin bibiyar matakan da suka dace akan waɗanda ke da hannu akan cin zarafin haƙƙin ƴan adam da kuma dokokin jin ƙai na ƙasa da ƙasa. Duk da irin dangantakar da suke da ita kuwa, yana cikin ra'ayin Libya da ta dogara kan haɗin kan dakarun da ke da nauyin tsaron ƙasar da kuma aiki a cikin tsarin dokokin Libya da kuma mutum ta dokokin ƙasa da ƙasa. Gwamnatin Faransa da ta Ingila game da ta Amurka sun ƙara tabbatar da goyon bayan su ga gwamnatin riƙon ƙwarya. Mun tabbatar da muhimmancin rawar da Majalisar Ɗinkin Duniya take takawa wajen jagorancin tattaunawa akan siyasar Libya. Sannan mun yi murna da sabon wakilin babban sakatare janar Ghassam Salim da kuma fatan goyon bayan yunkurinsa akan saisaitawa da warware matsalolin siyasar Libya. Sharhin muryar Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani ƙarin bayani sai a rubuto zuwa ga editorial VOA Washington DC 2237 USA. Za kuma a iya ganin wannan da kuma waɗansu editorial ɗin a shafinmu na yanar gizo akan www.voanews.com/editorials.
To madalla a gaida Nazira Ahmad Hausawa, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira akan ƙarin haɗin kan ƙasa a lokacin wani jawabi da ya yi yau Laraba a birnin Reno da ke jihar Nevada. Yana mai cewa lokaci ya yi da ya kamata mu ɗinke ɓarakar da ta kawo mana rarrabuwa. A jawabin da ya yi wurin taron ƙasa na tsofaffin sojojin Amurka da ake kira American Legion, Trump ya ce ba launin fata ko arzikin mutum ko jam'iyyarsa ne za su bayyana shi a matsayin ba'amurki ba. Trump ya ƙara da cewa abinda zai bayyana mu a matsayin Amurkawa shine kasancewar mu bil'adama, ƴan ƙasa ɗaya da kuma irin ƙaunar da ke zukatanmu. Babban hafsan rundunar sojan ƙasar Pakistan ya maida martani mai zafi yau Laraba akan zargin da shugaba Donald Trump ya yi na cewa ƙasar ta karɓi agajin biliyoyin daloli daga gwamnatin Amurka kuma tana taimakawa ƴan bindiga kitsa hare-haren ta'addanci akan dakaran Amurka da ke Afghanistan. Rundunar sojan ruwa Amurka ta kori kwamandan tawagar jiragen ruwanta ta 7 bayan wasu haɗurra da dama da suka faru ciki har da wanda ya faru shekaran jiya Litinin.
To madalla ga sheki Mariya, duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan dare. Sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da sauran ma'aikata na sashen Hausa na muryar Amurka da wacce ta shirya kuma ta bada umarni Sa'ida Hamdun da kuma injiniyanmu na wannan dare Malam Suleiman,
Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington nake sallama a kwana lafiya Allah ba mu alheri nan nasa amin summa amin.